sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 8 ga watan Yuli. Ibrahim Kalma Sigarba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kungiyar kwallon kafar matan Amurka ta doke abokiyar karawanta Netherlands da ci 2 da nema a wasan karshe na gasar cin kofin duniya wadda akai a ƙasar Faransa. Afirka ta kimtsa shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da ci gaba ta hanyar kullayar yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. Kanin shugaba Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi ta yi hankali bayan ta faɗa a jiya Lahadi cewa za ta ƙara inganta ƙarfin uranium ɗinta, abinda aka ƙayyade mata a cikin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015.
To kan labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa za a fara aiwatar da yarjejeniyar cinikayyar Afirka baɗi. Shin ƙasashe mafiya arziki irin Najeriya za su amfana?
Mutanen Najeriya za su karu da shi idan ka duba cewa mu ne muke da yawan mutane, mu ne muke da kasuwa babba da kokari da himma wajen harkokin cinikayya.
To za kuma aji cewa gwamnatin Najeriya za ta shiga hada kai da sarakuna da shugabannin addini a hukumance wajen tabbatar da tsaro a kasar. Kamar kowace ranar Litini, Sarfilu Hashin Gumalla ta fada shirin ciki da gaskiya. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makiri. Kungiyar kwallon kafar matan Amurka ta doke abokiyar karawanta ta Netherlands da ci 2 da nema a wasan karshe na gasar cin kofin duniya wadda akai a birnin Lyon na kasar Faransa. Lamarin da ya kaita ga nasarar lashe kofin a karo na 4 kana ta ci kofin sau 2 a jere. Matan Amurka sun doke kungiyoyi 4 na tarayyar Turai da suka hada da Sweden da Spain da Faransa da kuma Ingila kafin suka isa ga wasan karshe, kuma suka mamaye wasan na karshe da aka yi a jiya Lahadi inda suka lallasa Netherlands da ake mata kallon taurarwa a Turai. Daga Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon Twitter yana yi wa kungiyar kwallon kafar matan Amurka murna akan nasarar lashe gasar cin kofin duniya. Yana kiran wasan da suka yi na abin a zo a gani kuma mai daɗin gaske. Ya ce Amurka tana alfahari da ku. A farkon gasar cin kofin na tsawon wata ɗaya da aka yi, Trump ya yi sa'in sa da wata 'yar wasan kungiyar matan na Amurka da ake kira Megan Rapinoe bayan ta faɗa cewa ba za ta je fadar White House domin ƙalubalantar salon mulkinsa ba, ko da ma ya gayyace su zuwa fadarsa domin ya yi murna tare da su. Trump da ya ce Megan ta yi kokari ta yi nasara kafin ta yi wata magana, kuma ya ce zai gayyaci kungiyar baki ɗaya ko da sun yi nasara kuma an samu akasin haka. Afirka ta kimtsa shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da ci gaba ta hanyar kullayar yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. Kasar Najeriya mafi karfin tattalin arziki a Afirka ta kullayar yarjejeniyar kasuwanci da Benin a jiya Lahadi a wurin taron da koli na kungiyar tarayyar Afirka da aka yi a Nijar. Eritrea ita ce kadai kasar da ta rage bata shiga wannan yarjejeniyar ba. Masana sun ce an samu nasara kana kuma sun yi hasashe za a tara dala triliyon 3 da biliyon 400 a wannan yarjejeniyar kasuwanci wacce za ta kai ga samar da ayyukan yi da kuma ci gaba. Wannan nasara ce ga cimma da daddiyar manufa. Waɗanda suka hassasa wannan tafiya za su yi alfahari, in ji shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai Musa Faki a jiya Lahadi, yayin da shugaban kungiyar kuma shugaban kasar Misra Abdel Fattah al-Sisi ya faɗa cewa nasarar kullawa yarjejeniyar kasuwancin za ta zama zakaran gwajin dafi wurin cimma bunƙasar tattalin arziki, lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu. an kwashe shekaru 17 wurin tattauna wannan batu mai wahala kafin cimma babban yarjejeniyar ajiya Lahadi abinda masala ke cewa zai bunkasa harkokin kasuwanci a kasashen Afirka ta kashi 60 cikin 100 a cikin shekaru 3 za a ji ƙarin bayani bayan labarai Shugaba Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi cewa ta yi hankali bayan Iran din ta faɗa a jila cewa za ta ƙara inganta uranium ɗinta fiye da abin da aka ƙayyade mata a cikin yarjejeniyar nukiliya a shekarar 2015. Trump ya yi waɗannan kalaman ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wani saƙon Twitter cewa shawarar da Iran ta ɗauka zai ƙara mai da ita saniyar ware kuma za a ƙara mata takunkumai. Ya kamata kasashe su ci gaba da riko da yarjejeniyar da aka cimma a baya cewa Iran ba za ta iya inganta shirinta na makaman nukiliya ba idan gwamnatin Iran ta mallaki nukiliya za ta zama babban hadari ga duniya a cewar sakon Twitter na Pompeo Burtaniya ta yi kira ga Iran ta dakatar da ayyukanta nan da nan ta kuma wargaza shirinta kana ta riko da abubuwa da ke kunshi a cikin yarjejeniyar wanda ita kanta ta amince da iyaka da aka mata a shirinta na nukiliya kana ita ma za ta amfana da tage takunkuman tattalin arziki da aka kakaba mata Faransa ta ce mataki da Iran ta dauka dai ya saba wa yarjejeniyar kasa da kasa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Bamu da bukatar cin abinci waɗannan wasu kalamai ne na wani matashi da ake tsare da shi a Libya wuni biyar bayan da yaki wato yaki a kasar ya ƙara ta'azzara bababaman suka kashe mutane sama da 50 kana wasu 130 suka jikata ba mu taba abinci da hannunmu ba abinda muke so shine mu fice daga Libya yajin cin abinci a gidan yari ya shiga wuni na uku a jiya Lahadi a cewar wani mai yajin cin abincin yana fada muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta ya aike da hotunan mutane da ake tsare da su suna rike da rubutu masu cewa muna cikin kabari wasu rubutan kuma suna cewa a cece mu daga wato bam na gaba mu ne muka tsira amma kuma ana auna mu labarai da ƙarin wasu hotuna na masu zanga-zangar kincin abincin ya fito ne daga wasu mutane da ake tsare da su wanda suka fito da shi ta hanyar wayar salula a asirce shugaban jam'iyyar adawa ta 'yan mazan jiya a ƙasar Girka da ake kira Kadiakos Mistakis ya yi gagaruman nasara a kan firaministan ƙasa Alexis Tsipras na ɓangaren masu sassaucin ra'ayi a zaben majalisar dokoki a jiya Lahadi kana zai zama shugaban ƙasar Girka a yau Litinin Tsipras da aka yi waje da shi bayan shekaru hudu da ya kwashe yana mulkin Girka ya kira Mistakos dan wato tsohon firaministan ƙasar ya taya shi murna da nasarar da ya yi a jiya Lahadi wani bincike da babban gidan talabijin ƙasar Girka ya gudanar ya nuna jam'iyyar New Democracy ta Mistakos tana kan gaba akan jam'iyyar Syriza ta Tsipras da kashi 39 akan kashi 31.6 cikin 100 binciken ya ce idan aka ci gaba da hakan Mistakos zai samu kashi 51 a cikin majalisar
Babu ya aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji shugabannin Afirka da ke taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar sun amince su fara aiwatar da yarjejeniyar cinikayya baɗi. Ga wakilinmu a Yamai Sulemu Munibarma da cikakken rahoton.
Burkina Faso Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti.
Lokacin da ake zayyana sunayen kasashen da suka bada cikakken haɗin kai domin so mazartar da yarjejeniyar kasuwancin da kungiyar tarayyar Afirka ta kullo da ita da nufin bunkasa tattalin arzikin wannan nahiya. Kawai yanzu kasashe 54 ne suka saka hannu akan takardun yarjejeniyar ta ZELECAF. To amma 27 daga cikin su ne suka tabbatar da cewa sun shirya domin so ma wannan sabuwar tafiya. Domin baiwa kasashen da ke jan kafa isasshen lokacin nazarin wannan tsari taron shugabannin kasashen Afirka na jiya Lahadi ya tsayar da ranar 7 ga watan Yulin 2020 a matsayin ta so masartar da wannan jejeniya. Malam Kalla Hankurau shine ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger.
Kun ji an ce kasa yau 54 cikin 55 sun sa hannu, to ai sai mu ce alhamdulillah, ba kullu ake samu haka ba, balle ga wani irin yarjejeniya wadda sai mutum ya kwankwanto kwarai shiga wasu abubuwa harkar kasuwanci cikin duniya.
Sai dai ana cewa kasashe 27 ne zuwa yanzu suka yarda a yi wannan
ratification ko la ilaha illallah. Kun taba ganin yarjejeniya kafin shekara ta ke wuri har kasa 27 ta yi na'am? Babu.
Me yaushe za ta fara aiki ne yarjejeniyar?
Za ta fara aiki an gaya muku nan da shekara guda ko ina.
Shigar Najeriya a sahun waɗanda suka yi na'am da wannan yarjejeniya wani mataki ne da ake kallonsa da matakar muhimmanci a bisa la'akari da karfin tattalin arzikin da take da shi a yammacin Afirka, yayin da wasu ke ganin a maimakon ci gaba kasar za ta huskanci asarar kudaden shiga. To amma makaddashin ministan harkokin wajen Najeriya Mustafa Suleiman na cewa gwamnatin tarayya ta dauki dukkan matakan kariya kafin ta yanke wannan shawara.
An yi bincike akan wannan abu, kuma an yi nazari kwarai da gaske, kuma an yi shawara da mutanen da abin ya shafa, sun nuna cewa za a iya shiga, kuma idan aka shiga akwai abubuwa na musamman da mutanen Najeriya za su karu da shi, musamman idan ka duba cewa mu ne muke da yawan mutane, mu ne muke da kasuwa wacce take babba, mu ne kuma muke da mutane waɗanda suke da kokari da himma wajen harkokin cinikayya. Akwai matakai na kariya da aka ce za a sa a ƙasa.
Kasar Ghana ce aka zaba domin karbar ofishin sakatariyar hukumar kula da wannan jejeniya ta Zelekaf, yayin da kasar Eritrea da ke matsayin kasa ɗaya tilo da bata saka hannu akan takardun jejeniyar ba ta buƙaci a bata lokacin tuntubar bangarorin cikin gidanta kafin ta yanke hukuncin ƙarshe. A yau Litinin da ke matsayin ranar ƙarshe a wannan haduwa, shugabannin kungiyar AU za su yi taro da kungiyoyin kasashen yankunan Afirka irin su Sedeo da sauransu. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Haka yake a kuma gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar, kuma bari mu kaɗa Najeriya, inda a ci gaba da lalubu hanyar kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya. Gwamnatin kasar ta yanke shawarar shiga haɗa hannu da sarakuna da shugabannin addinai don a kawo ƙarshen matsalar. Ibrahim Abdulaziz, garika.
Kamar yadda ma masana ke cewa matsalar tsaro ita ke kan gaba wajen tare da ma hana ci gaban kowace ƙasa, wato kama daga tashi-tashin hankula da ke da nasaba da farin ƙabilanci ko na addini zuwa ga batun matsalar 'yan ta'adda kai har zuwa ga batun 'yan jagaliya. To sai dai kuma don magance wannan matsalolin ne ma ya sa yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya haɗa kai da sarakunan gargajiya da kuma 'yan sa kai da ma shugabannin addini domin gano bakin zaren magance irin waɗannan matsaloli. A ganawarsu da manema labarai a Yola, Mista Bazgida Mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ya ce aitu ne wannan yunkuri ko ya nisa.
Maganar tsaro ina son shaida maku akan cewa mun samu cigaba sosai fiye da yadda kuke zato. Abinda police suka nuna da SSS da sauran agencies na tsaro a kwanakin nan biyu din nan ya nuna akan cewa mun fara samun zarambin maganta wahalolin da muke da su a kasar. Namba daya shine mu samu haɗin kan mutanen kasa. Duk mutane fa masu muyagun hali na suna tsakanin mu. Mun san su. So maganar tara intelligence, local intelligence is very important. Abinda yasa kaga office na yanzu muna nan muna aiki da sarakuna a gargajiya, muna nan muna aiki da shugabannin addini don mu tabbatar da cewa mun samu haɗin kai. Hankalin mutane ya zo, an samu natsuwa akan cewa wannan rashin zaman lafiya nan da muke da shi a kasar nan ba wai bangare guda ne zai ci ba, in ba mu maganta shi ba zai mamaye kasar gabaki ɗaya. Don haka muna kira kuma 'yan jaridu, kuna da haƙƙi ku faɗakar da kan mutane akan cewa dan sun ga waɗansu irin mutane suna zuwa cikin mahallinsu, su tabbatar sun shaida ma hukumar tsaro.
Wannan mako na zuwa ne yayin da a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalolin tsaro aka samu nasarar cafke wasu gungun matasan nan da ke addabar al'umma da ake wa lakabi da inshila fiye da 50, yayin da wasu kuma tuni ma suka mika wuya domin a yi musu afuwa. Solomon Kumanga, da ke zama kakakin fadar gwamnatin jihar ya kobe ne nasarar da aka samu kawo yanzu
wa'anda suke garkuwa da mutane an samu nasara har an kama 68 sannan kuma ƴan shila-shila sun kai 252 banda haka kuma akwai ƴan shila kusan 111 wanda suka bar irin halayensu suka zo suka sami gwamnati kuma ya riga alƙawari cewa za a tabbatar an samu musu aiki saboda kar su sake komawa irin halinsu na da
ita kuwa nata bangaren hukumar nan da ke yaki da sha da mafatocin mugan kwayoyi ta NDLEA a Najeriya tuniko ta hada kai da wasu kuma tsaro domin kawo ƙarshen wannan matsala na matasan kamar yadda komandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya karin haske komandan hukumar NDLEA kenan a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ko ma da menene fata ko shine Allah sa irin waɗannan matakai suke biyan kuɗin sabulu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to gaida Ibrahima a shirinmu na hantsi za a ji cewa
Gabannin fara jigirar alhazan Najeriya zuwa Saudiya a Laraban nan hukumar alhazai ta gargaza alhazai su yi takatsantsan da duk abin da za su shiga da shi Saudiya don gudun kada wasu su yi musu sakiyar da ba ruwa mukaddashin sakataren hukumar Ahmed Mai Gari ya ce la'akari da cusa kwaya da aka yi wa Zainab Aliyu a lokacin umra ya zama wajibi a yi kiran don Saudiya kan yanke hukuncin kisa ga irin wannan laifi
idan dai har an samu mutum da kwaya to hukuncin sa shine kisa inda a Saudiya ne wannan tana tsaye dab har yanzu har gobe
daka to sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton yanzu ga Sarfilu Hashin Gumal da shiri na gaba
jama'a assalamu alaikum filin ciki da gaskiya yana kawo muku batun takaddama kan barin lungu ko angon layi da aka fi sanin sa a jihar Filato tsakanin Abdullahi Malam Muhammad da makwabcinsa lamarin da ya kwashi shekaru kusan 25 ba tare da an samu ruwar matsala ba dokar jihar Filato dai ta tarada cewa tsakanin gida da gida ana barin kafa 5 zuwa 6 wato kenan ba a hada katanga kan haka ne Abdullahi Malam Muhammad ya bayyana mana cewa bayan da ya sayi gidansa ya samu matsala da makwabcinsa wanda bai bar angon layi ba kamar yadda doka ta tsara duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin manyan unguwa da malaman addini amma haka ba ta cimma ruwa ba kamar yadda muka yi alƙawarin kawo muku ƙarashin ƙorafin Abdullahi Malami a makon da ya gabata idan masu raruna biye da shirin mun tsaya ne a daidai lokacin da yake mana bayanin matakin da hukumar Safiyo ta ɗauka wanda shi ma bai samu nasara ba to yanzu sai a gyara zama domin jin ƙarashin ƙorafin sunana Sarfilu Hashin Gumal
malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota da izini kuma an saba doka sun zo sun sa dinfenti su dauko mota sunan su zo su rushe waje na yi mamaki maimakon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su dauki suka yi shiru suka ce a sake tafiya wani wajen daban a gurguje yi mana bayanin menene ya faru
to a gurguje daga nan muka kai kotu da muka kai kotu akwai alƙali chief judge na Plateau State Justice YG Dakwa shine muka kai gabansa muka dauki fotuna da negative da lawyer JD Morolayo muka kai wannan bayani court wurin chief judge na Plateau na yanzu shine YG Dakwa muka je muka shigar da bayani sannan lan officer yayi attending din wannan court ya ba da shaida kan abin da ya faru na sabawa dokar angon layi sannan Malam Umar Ma'azu Gombe ya ba da shaida sannan Alhaji Badamasi Abubakar ya ba da shaida daga bangaren su akwai shaidu kamar awwal kafinta Malam Yakubu Ma'azu suka ba da shaida kuma mai girma YG da kwan chief judge na jihar Filato ya gamsu da wannan shaida ya ba da hukunci hada da order a je a rusa wannan wuri a bada angon layi kamar inda dokan lansa bai ta bada ga ranar da za a je muka je muka samu area commander area commander hada mu da SS Ibrahim DPO shine chief security na area muka yunkura da yan sanda goma muka tafi za a rusa wannan wuri sun sa jampenti sun zana packet inda za a cire wannan wuri daga nan shi kuma ya tattaro yan iska dauke da muggan makamai wasu da hukake wasu da adina
malami ya ce yan sanda guda goma da makamai su zo wasu zanci masu tada zaune tsene yanki su tsorita su abin akwai ban mamaki ainihin
lalle malam Nasiru sun tsorata su ba su iya bari an yi wannan execution din ba hakika saboda ya gayyato yan iska sama da 50 akan cewa kada su bari a yi wannan aiki a wayar da wannan aiki
malamin dai mutum yana da magoya baya mutum 50 ko fiye da 50 ya nuna ya bi ka yawan jama'a kenan ko kuma masu son ya ci gaba da barin waye wajen ba tare da angon line ba
lalle malam Nasiru ba haka bane mu muna bin doka ne akwai DPO SS Ibrahim area commander a yanzu wanda shine yace kada ne da wani mutum ya zo nawa da sunan gurin zai taimaka mun ko kuma ya tada wani rikici in kyale su da jami'an tsaro kada wani ya doso da sunana
jami'an tsaron sun zo kuma ina jin kaga yan sanda kwararru da manyan bindigogin sun nan AK-47 ai duk inda suka tinkara inda yayi anguwaci ina jin kowa sai dai ya kauce dan ba a wasa da jami'an tsaro
ma Nasiru to wannan rana dai wannan jami'an tsaro alal haqiqa an fatattake su kuma sun ranta ba su iya auyatar da wannan execution da aka turo su a yi ba daga nan bayan sun tafi sun koma muka je muka samu shi Chief George Waji Dakwan muka gaya mar daga nan yace to a tura commissioner tunda shi ya bada order shi Chief George na Filato muka je isake bada takarda commissioner ya sa na Filato yace police station guda hudu ko ne su bada police goma goma akwai headquarter of police a ciki akwai area command a ciki akwai laranta division a ciki akwai C division a ciki sun bada police goma goma sannan gashi da ta JMDB muka sake damara na biyu muka tinkaru rin da muka tinkara ile wayannan mutane suka fito har yanzu to amma wayannan police 40 da suka bada sai da aka auyatar sai da aka rusa wurin aka cire
ya mutane suka zo me suke suna neman su je za su kashe yan sandan ne ko ya suke
abinda suke fada kan cewa ba isa ba ƙarya ne ba isa ba shi kansa dan sandan ba su isa ba alƙalin bai isa ba yan sanda sun rike bindiga dan 40 din nan kowanne da bindiga kuma taruwar wayannan mutane akwai photographer na station na katako wanda DPO ya turo shi DPO kuma ya turo mataimakin sa ne shi SS Ibrahim ya turo DCO Musa wanda yanzu shine DPO a Nasarawa a gaban sa kai wannan
eh ci gaba da mamu labari
yawa a gaban DCO na Nasarawa akai wannan aka cire wuri saura ƙara shi ba ƙara sa ba akwai ɗakin da yake da kaya sai suka ce to yanzu tunda wannan ɗaki da kaya ba ƙara sa ba akwai tara 150 a cikin order ga order saboda haka ga 100 a ba su sati ɗaya za su cire kayan za su sayo bulo su cire angon layi a gaban Chief Belib Doncin Tidakwan a gaban Chief Belib Luka Audu a gaban Chief Belib Yusuf Fabur Belib guda uku sannan akwai DCO na Laranta Musa wanda DPO ne na Nasara a yanzu akai wannan alƙawari aka karbi 100 aka ba su receipt din kotu sannan suka rubuta takarda ta amincewa da wannan hukunci a rubuce takardar ma tana nan zan nuna ma suka bada wa shi Chief Belib kuma aka yadda da wannan amma daga ba suka yi appeal da suka yi appeal muka je muka bi appeal kotu ba appeal kafin mu je kotu ba appeal ta nemi record din wannan case din to sakamakon shedar da wayancan mutane na wajen su suka bada da shedar da mutane na bangare na suka bada ta zo daya akwai hoto na ruwa daga gidansa yana zubowa dakuna na, akwai hoto na ruwa da yake cikin dakuna na, akwai negative kafin mu tafi koto ba fil, akwai lawyer lawyer zai su gaba Hawaja sai ya ba wani daga cikin clerk na koto sai ya kona wannan case file.
Malami ka san duk wannan magana da zaka faɗa ya dace, kana da hujja ka ce wani ya kona wannan file din, idan ba kai kana wajen ba ta ya zaka yi ka tabbatar da cewa ga wanda kake zargi cewa ya kona wannan file din?
Eh to akwai wani clerk da ya gaya mun cewa shi ya kona, akwai clerk din da ya gaya mun cewa shi ya kona.
To karisha mana bayani zuwa yanzu wani hali ake ciki akan wannan batun?
To bayan an je court of appeal akwai justice Nishelia, akwai justice Adamu Jauro, suka nemi record din wannan case babu, sai suka ce to aje a tabbatar da waccan rushe wuri da akai. Muka zo muka sake yunkura zamu je rusa wuri, suka kara appeal, muka sake zuwa appeal, aka ce ina record babu, aka sake tabbatar da wannan hukuncin wayannan alƙalai uku na court of appeal ta Jos, sai da suka bada order ɗaya sau uku a ka'idar appeal, kuma dama guda uku ne shine aka hada ta da order Justice Jakwan. To da suka yi wannan appeal ya kare, sai suka je suka maida wannan wuri da aka rusa, suka sa bulo, suka sa yahi, ko da suka je za su mayar aka tare su, sai suka ce a'a su joji ne ba su dama su mayar. Aka ce wani joji? Suka ce Justice Man. Sai muka taso ni da Basira Abdullahi wanda lawyer ne kanin Samaila chairman, former chairman na Jos North, muka tafi wajen chief joji, muka ce order da ka bayar wanda muke kara bayan an cire wuri sun je sun mayar. Yace sun mayar? Yace eh. Sai yace to yanzu ni na gama aiki na, amma ku je ku samu chief bailiff, akwai order da ake bayarwa ta bijirewa kotu, zai muku order sai ba ku, sai aje a service nashi.
Abdullahi Malam Muhammad kenan. To masu raro a takaice dai, wannan bawon Allah na ganin tabbas ba a yi masa adalci ba, duk wanda kudayen da ya kashe wajen shari'a da tsawon lokacin da ya kwashe ana tafka da kaddama. Yanzu dai makwabcin nasa ya sake gine wannan yanki da wasu alƙalai suka bayar da umarni a rushe domin barin lungu tsakanin gidajen biyu kamar yadda doka ta tanada. Za mu tuntuɓi hukumar Safiyo ta jihar Filato da ma wasu da aka ambaci sunayensu domin kawo muku nasa bangaren. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amman fa a takaice.
Ungar kwallon kafar matan Amurka ta doke ɗan abokan karawanta na wato Netherlands kenan da cibiyu da nema a wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniya da aka yi a birnin Lyon na ƙasar Faransa, lamarin da ya kai ta ga nasarar lashe kofin a karo na hudu kuma ta ci kofin sau biyu a jere. Matan na Amurka dai sun doke ƙungiyoyin mata na wato guda hudu a nahiyar Turai da suka hada da Sweden, Spain da Faransa da kuma Ingila, kafin suka isa a wasan ƙarshe kuma suka mamaye wasan na ƙarshe wanda aka yi a jiya Lahadi, inda wato Amurka ta lallasa Netherlands wanda ake mata kallo taurarwa a Turai. Afirka ta kimtsa shiga wani shiri da ta kira na zaman lafiya da kuma ci gaba ta hanyar kulla yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. Kasar Najeriya mafi karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka ta kulla yarjejeniyar kasuwanci da kasar Benin a jiya Lahadi a wurin taron kolin tarayya Afirka a kasar Nijar. Eritrea ita ce kasa ɗaya kaɗai da ta rage bata shiga cikin wannan yarjejeniyar ba. Masana dai sun ce an samu nasara kuma sun yi hasashen za a tara dala triliyon uku da biliyon ɗari hudu a wannan yarjejeniyar kasuwanci, wacce za ta zama wato za ta kai ga samar da ayyukan ayi da kuma ci gaba.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Kelvin ni Ibrahim Kalamu Sai Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique.